kuma lokaci yayi anan nake ganin kuma za mu girki na abin da muka sa muka fada. Allah ya san masa albarka ya ba mu ikon fahimtar sa. Babban abin da ake kira ga ƴan uwa shine bin Allah. A ji tsoron Allah, a tsaya ma Allah, a bi karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imani da takawa shine waliyantaka, ku shike ta a samu waliyantaka ga Allah. Duk wani abin da za a gaya maka na waliyantaka ba bayan imani da zuwan Allah, wallahi labari ne. Mutum da sai gaya maka sai zama waliyan Allah, zamo ma mai imani. Aya ɗaya da mu fara da ita a harkon hudu ba ma ta isa ishara. Allazina amanu wa kanu yattaquna. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaquna. Duk malamin da zaka dauki ayan nan kai mai taya Allah ga hata malam ina san ayin fassara wannan aya akan waliyan Allah to wai kaji abin da zai faɗa maka in zai wuce imani da zakawa da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya san mu dace da yan uwa mulahaza namu ne a yau da lokaci ya riga ya ja za mu yi a gurguje mulahaza ta farko dai muna gabatar da ita ne dangane da abinda wato yake addaban mu a wannan jaha shine harakar tsaro. Wallahi harakar tsaro ta addabi a jihar Niger. Da dai ko daga hannu kai kace jihar Niger tana da kwanciyar hankali da tsowa ba wanda zai maka mutu, amma ba yau ba. Kusan dukkan waɗanda ƴan tashin hankalin da aka koro daga wasu wurare sun dawo jihar Niger a cikin Niger suke. Tahiya a yau tana zama barazana da firgici duk lokacin za ka tafiya ko daga nan zuwa kwanta gure ne hannunka a gaba. Daga nan zuwa sarja hannunka a gaba. Hanyar Kaduna ta zama abinda ta zama. Ita hanyar birnin gwari ba amma magananta. Wai suranta ba mutuwa ne. Suranta a yau mutuwa ne. Abin sai ba ka mamaki. Ga dai jami'an tsaro. Ko jami'an tsaro ne ban sani ba. Jami'an tsaro. Amma wallahi ina tabbatar muku abin ya fi ƙarfin jami'an tsaron da aka kai a nan a Najeriya. Wallahi sai an haɗa da addu'a. Ina muku rantsuwa da Allah. Kuma wani lokaci ba na ganin laifin jami'an tsaro, wani lokaci suna da laifi. Kamar yaya. Akwai mutanen kirki cikinsu. Amma gwamnati ita kanta ta taimaka wajen taɓarɓarewa waɗannan al'amura. Gaba da dalili shi ne, yau da kana matsayin jami'an tsaro za ka je a harbe ka, a karya maka ƙafa, ƙarshenta haka za ka taɓa maka lalace. Ko a kashe ka, ‘ya’yanka su shiga matsala. To wa zai so a yi masa haka? Don Allah wa zai so? Kai in kai ne za ka so? Amma da ake ana baiwa haƙƙi masu haƙƙi haƙƙin su. Ana kulawa da masu tsaron nan daidai gwargwado. Ko mutum ya bar duniya za a kula da bayansa, ai dole ya tsaya shi aiki. To abubuwan ne ko'ina ciwo, ko'ina ciwo ne ya same mu. Sannan bil hakika jami'an tsaron Najeriya sun yi yawa, sun yi kaɗan a Najeriya, wallahi sun yi kaɗan. Sannan in an tashi ɗaukan ma'aikata sai a ce ana son mutum 700 misali, amma waɗanda za a ɗauka ba su wuce 150 ba. Mutane daga ko'ina za a zo su wato su sai fom su rubuta sunansu a yi interview, a yi mi, a yi guje-gujen a yi mi, a ƙarshe waɗanda za a ɗauka ƴan tsirarru ne. Wallahi sun wata wallahi jami'an da muke da su a Najeriya, wallahi sun wa Najeriya kaɗan. Muna shirya mu gwamnati wannan. Sun yi kaɗan. Kai abin da ya kamata ma a ƙasa jami'an tsaro su fi ƴan ƙasa yawa. Inda zai yi. Ya zama kowane ɗan ƙasa inda za a raba jami'an tsaro kowa zai samu nashi da zai iya kula da shi. To sai ka duk wani inda ɓanna fi ko maɓannata zai yi wahala wallahi ba a yi magance ta ba. To muna kira zuwa ga gonaki, idan nake gonaki tun daga tazara har ya zuwa fitar. Shi shugaban ƙasa ya san nauyin da ke kansa, duk da mun san cewa yana iya ƙoƙarinsa, Allah ya saka mai da alkhairi. wa'inda suke wato suke lalata abin su kuma suna nan kullun in akai gabar su hito yamma in akai yamma su koma kudu haka ake ta fama da su kuma na san cewa ba dukkan abin da yake ai ake yi ba ba dukkan abin da yake ake ake yi ba su kaf gaban suna da nasu wani babban ma'aikaci masanin tsaro yace ba yadda za a yi duk barnar duk tashin hankalin da kaga yayi awashi 12 ba a magance shi ba a kasa to akwai hannun gwamnati a ciki ko akwai hannun jami'an gwamnati a ciki duk matsalolin da muke faruwa da su muke karo da su ainan ainan akwai waɗanda da su ake tafiya a gwamnatin can kuma yan can ne cikin yan sanda akwai cikin sojoji akwai cikin wane ne akwai waɗanda ba gwamnatin suke wa aiki ba direct amma suna cikin gwamnati duk wanda an ma'aikaci ya san akwai irin su ko soja ne ko yan sanda ne amma abin da nake cewa babban kalubalen da ke fuskantar mu shine mu tashi mu yi addu'a wallahi idan mabannata masu barna masu mugun hali sun fi karfin gwamnatin Najeriya ba su fi karfin Allah ba ko sun yi idan sun fi karfin gwamnatin jiha waɗanda ke cikin jihar wallahi ba su fi karfin Allah ba don haka mu tashi mu yi ta addu'a dare da rana ubangiji ta'ala ya rugurugu da su duk wanda ke da bakar aniya ubangiji ta'ala ya mai da shi baya ya Allah in aiki aka ɗauke shi Allah ka sa a kore shi ya Allah in mai kuɗi ne Allah ka rosa kuɗin da ka bashi in mai mulki ne Allah ka anshi mulkinsa Allah ka mai da shi baya kai in talaka ne ma Allah ka ƙara mai talauci ka mai da shi baya duk wanda adda hannu akan cutar da bayan Allah kashe bayan Allah rashin zama lafiya tashin tashina ya Allah muna kai kukanmu da ƙaramu zuwa gare ka ya Allah kai muna maganinsu abu na biyu gwamnati ta tsaya tsaye ta iya abin za ta iya yi dole a tashi a yi abin da za a iya yi amma wallahi harkar tsaro ta taɓarɓari a jihar Niger akwai firgici akwai ƙalubale ya kamata mu tashi tsaye mu yi gyara ubangiji ta Allah ya taimaka mana abu na biyu lalacewar titinoni ya yawa a jihar Niger titinoni akwai mun sani akwai wanda ba haƙƙin jiha bane ba haƙƙin jiha bane haƙƙi ne na federal duk hanyar da yake ne federal ne muna kira zuwa ga federal kanta don Allah ta ɗauki mataki a gyara ana yawan mutuwa a hanyoyin nan da yawa da wahala ka bi hanyoyin nan baka ga haɗarin mota iri-iri ba kusan mu'alluban moto ɗan Najeriya in ka fitar da cijan sauro me ake kiran shi ta haifar da malaria to mota ce ta biyu a mutuwar ɗan Najeriya an yi ittifaƙi duk duniya babu inda ake mutuwa da mota kamar Najeriya duk duniya jama'a ko akwai wata ƙasa wanda ya sani ya ɗaga hannunsa babu ƙasar da ake mutuwa da mota duk duniya irin Najeriya shin wai muran mu uku ne ko biyu da in ɗaya salwanta za a sake ɗauka ɗaya a sa duk wanda ka fiya ta fi kenan ba jama'a mu ji tsoron Allah don haka abin da yake haƙƙi na fitar don Allah ta tattai ƙoƙari ta ɗauki mataki ta gyara wanda yake haƙƙi na fitar fitara ta ɗauki haƙƙin nata ta gyara mun san ba kowace hanya take na fitar ba muna roƙo muna kira zuwa ga gwamnati ta sama da ta ƙasa don Allah su ɗauki mataki a gyara hanyoyin da mutanen su daina mutuwa Allah ya zai tambaye su Abubakar Siddiq ko Umar ibn Khattab wani raƙumi ya taɓa ta tuntuɓe da dutse musu hanya ya durƙushe Umar ya ce mi zai gaya ma Allah inda ya gyara ma dabbobi hanyar da za su bi ba idan dai za a gyara ma dabba hanyar da za ta bi har a koka a kanta to shi dan adam da zai biyo shi kuma ya za a yi dabba inda dabbobi za su bi raƙumi ya yi tuntuɓe da dutse yake kuka yana tausaya ma kansa mi zai gaya ma Allah in Allah ya tambaye shi bai gyara ma dabbobi raƙumai inda za su bi ba ya jama'a da dabba da dan adam mafi daraja jama'a ku kalli halin da muke ciki da haka muna kira tare da roƙo muna kira tare da roƙo don girman Allah dan girman Allah a kalli hanyoyin nan da mutane ke tuntube suna faduwa motoci na kibewa babu hanyar da zaka bi sai ka samu hadari ba daya ba biyu mutane na mutuwa gobta ciko mutane sama da mutum 20 gaba daya ba wanda ya fita duk galibi ko dai mu wajen kauce marami a fada daji ko kuma wajen aran hannu ai karu duk a mutu gaba daya dan Allah ku tausaya mana dan girman Allah ku tausaya ma al'umman nan Allah ya sa a iya na abu na gaba akwai dan uwa Alhaji Hadi kamar ni fada a wani lokaci cewa bai da lafiya yana IDB to insha Allah alkarim muna sanar da yan uwa a yanzu ma yana kasar India ya tafi neman magani ubangiji ta Allah ya dawo masa shi lafiya ba za mu ci muku komai akai ba ranar da zamu bayani akan wannan bawan Allah za ta zo don na san ba zai so a ci shi ga abin da yake ko abin da yake yi ba amma wallahi da kun san abin da wannan malam wannan dan tarihi yake wa addini wallahi da kun yabe shahidi yadda kuke dan mali dan haka muna fatan Allah ta'ala ya dawo da shi lafiya yadda yake da kawahunsa Allah ya sa ya dawo da kawahunsa lafiya lau ya samu lafiya a gaggajin sa ubangiji ta'ala ya kara mai lafiya duk waɗanda ba su da lafiya Allah ya kara musu lafiya duk bayin Allah da ba su da lafiya Allah ya kara musu lafiya haka malai mana Abubakar shi ma yana Zaria ko in ce yanzu yana Kano shi ma dai neman lafiyar ubangiji ta'ala ya kara mai lafiya yadda ya tafi Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya kara masa lafiya da sauran dukkan marasa lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya abu da karshe akwai wata mara lafiya ita ma an san nan a kwantar gingine wai wa haushe ce ba sarki saiwa sai Allah dan haka akwai bukatar ƴan uwa su sa hannunsu aljihu bayan gama sallah su taimaka mu wannan boye Allah dan a ceto rayuwarta ubangiji ta Allah ya ba da ikon taimakawa kamar da muka sha fada idan har zaka bayar ƴan agajin nan duk amintattu ne waɗanda muka ga suna neman taimakon zaka iya warewa wannan na masallaci wannan na mara lafiya dama haka ce kuma haka ake kawo mana shi dan haka a taimaka hi sabilillah Allah ta'ala ya bara ikon taimaka bangaren gurbi bangaren masallaci bangaren wannan mara lafiya Allah ta'ala ya bara ikon taimakawa a lokaci ya riga ya ja na sai magana kan wata kabiya da ya wato da ya shafi shi'a wanda na sha magana akai ba yau ba je ba wato matsalolin da muke faɗa mu game da matsalolin shi'a suna da yawa wannan da mamaki ce to amma ai sun da su ake kwarai kuwa ko makon da ya wuce na sa a kosu suna nan wani ma ka muku kaga wasu suna sallah suna haka nake ɗan shi'a ne Iran a yanzu ba ma tun yanzu ma ba sun gina Kaaba ta su ta kansu suna dawafi suna ta aiki don Allah wani intan bai wannan kishi ne da Kaaba Allah tabaraka wa ta'ala ko baki san ta kaba ne musulmi zai yi wata kaba to don Allah idan abin da faɗa maka ƙarya ne ka bincika ka kama ta shunsunsu yana nan ma a hansaɗin mutane za a nuna maka ta inda suke yin dawafin suna ta ayi wai suna aikin hajji to dama Allah ya sa su da ruwa makka masu taro a can kaga an huta wallahi da an huta sai mace a ci daɗi lafiya duk musulmi dai kaba alƙiblar sa ɗai ce ita ce kaba duk musulmin duniya duk wanda ya yi wata alƙibla daban ne wanda guri daban ba musulmi ba ne wannan wata alama ce guda ɗaya wadda za mu sanar da ku ita auna ta da mizani na shara ba dai mutane muka suka aje kaba ba Allah da kansa ya gara ma aje ta wurin nan kuma Allah da kansa ya fifita ta akan sauran ɗakuna haka Allah ya gada ma duk wanda ke hasar abin da Allah ya yi da Allah yake yi ku musulmin duniya in dai musulmi ne bai da wata alƙibla wata kaba a duniya duk wanda yake da wata alƙibla da ban ba musulmi bane muna faɗa muku ga abubuwan suna fitowa a hili duk wanda yake ƙarya ne kaba ta sun shi gani don Allah kaba ta sun shi gani na faɗa muna babu inda a ƙa'ida shi'a babu abu guda da muka ittifaqi suka ittifaqi da musulmin duniya ko abu daya in kuma akwai a kawo muna sallar su ba irin taka bace kiran sallar su ba irin naka bane hatta da kalmar shahada su ba irin taka bace na faɗa muna cewa ba za ka shiga musuluncin shi'a ba har sai ka kafirtar da Abubakar da Umar da Usmanu ka ce Hafsa da Aisha duk ɗan wuta ne sannan ka shiga addinin Shia. Duk wanda yake kariya da tafan su yana nan kuma a filin Allah sun gwada sun gabatar. Sai ka ce asharu anna Abubakar tinna wa asharu anna Umar tinna wa asharu anna Hafsatu wa Aisha tinna. Sannan ka shiga musulunci wai ka shiga musulunci. Wannan na faɗa mana ne a takaice. Duk abin da muke faɗa idan ƙarya ne mutum ya je ya bincika cin abin nan haka ne ko ba haka bane ba. Da haka ya jama'a a ƙarshen muna muku fatan alheri da addu'a ta alheri Ubangiji ta Allah ya saka muku da alkhairi. Dukkan abin da kuka yi na taimakon addini dare da rana kaɗan da mai yawa Ubangiji ta Allah ya lullunka muku shi ya yi muku wato sakayya ta alheri ya ba ku aljanna ta mai da alkhairi. Kuma Ubangiji ta'ala kada ya sa ku gaji, kada Allah ya sa ku gajiya, ku ci gaba gwargwadon iyawa abinda ka bayar shi an naka abinda ka bari ba naka bane. In ka tara duniyar nan a yau, in ka bar duniyar nan yau, in Allah ya aiko mala'ika an kiran ka, duk abinda ka tara ya fita hannunka wallahi ba naka bane ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an yanka akuya gidansa, sai aka yi ta ɗibar nama ana raba ma mutane ana ba maƙota. Kore lalawo ya ce to a dan akwai abin da rage a kawo, sai ta ce ba abin da rage sai kamfani gura. Sai ya ce duk akwai tana nan kamfani ɗaya ne babu. Duk tana nan, ma'ana duk abin da aka bayar ɗin nan yana nan, wanda ya rage gidan shi ne kawai babu a akwai. Allah ya sa mu iya. Aquli qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.